بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مساء البركة نمنا بركة دون يمتشي نرانا تلاتة نشغى در العربة wanda shine daren 28 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Agusta 2026. Daga wannan masallaci na mai albarka, wato babban masallacin Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samurin Zaria a Nigeria, a cikin darussan mu na karatun littafin العقيدة الواسطية ولفر الإمام الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه. وانا نشيني درسينا ترى إن شاء الله أتكين جرنجين درسا نوانا لتافي زام تاشي أفضل مالا ليكي توا وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنا أيوين يا قوس أجيرهاكا دم فتبدا واتو صفة كسوف الله ونشي صفة المحبة صفة كسان شوا الله مدرك سركي ينا سو ينا كونا ينا دصفة سويا يتشو وقوله. Wannan wa kaulihi din kamar yadda muka fara a baya ba ta zama adafi akan tun wadancan na farko da yace zai kawo nasoshi daga cikin alqur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fara da kawo ba mai tunawa, ya kawo ayatul kursi, ya kawo suratul ikhlas, ya ci gaba da kawo ayoyi mabambanta, da shine wa kaulihi, da kuma adafi akan wancan fadin Allah wa ahsinu, kuma ku kyautata. Inna Allah yuhibbul muhsinin, lalle Allah yana son masu kyautatawa. Wa aqsitu, da kuma fadin Allah wa aqsitu, ku yi adalci. Inna Allah yuhibbul muqsitin, lalle Allah yana son bayi masu adalci. Da kuma fadin Allah famastaqamu lakum, duk abinda suka tsaya suka kiyaye muku na amanar alkawarin da aka yi, fastaqimu lahu, to kuma ku kiyaye wannan amana. Inna Allah yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana son masu jin tsoron sa. Da kuma fadin Allah inna Allah yuhibbut tawabin, lalle Allah yana son masu yawan tuba. Wa yuhibbul mutatahhirin, yana son kuma masu tsarki, masu yin tahara. Da kuma fadin Allah fasawfa ya'ti Allah biqaumin, to da sannu Allah zai zo da wasu mutane. Yuhibbunahum, yuhibbunahum wa yuhibbunahum, suna son Allah kuma Allah ma yana son su. Yuhibbunahum ne ko yuhibbuhum? Na'am, yuhibbuhum, Allah yana son su. Wa yuhibbunahu, kuma su ma suna son sa. Da kuma fadin Allah inna Allah, lalle Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan, yana son waɗanda suke yin yaƙi don hanyar Allah saffan, a cikin sahu. Ka annahum, kamar kace su bunyanun, gini ne marsusin, wanda aka jona junan shi da juna, kuma da ake jona bulalluka a jikin katanga. Da kuma qul in kuntum tuhibbunallaha, kace inda gaske ne kun kasance kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni, yuhibbukumullahu, Allah zai so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, ya kuma gafarta muku zunubanku. Waɗannan ayoyin da ya kawo su ne mahallin da ya fitar da wato ka'idar cewa Allah yana da siffa ta mahabba. Idan muka ɗauki aya ta farko da ya ambata wa anfiqu, asalinta daga cikin suratul baqara ko wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsin innallaha yuhibbul muhsinin, aya ta 195 cikin suratul baqara. Wannan aya abin take cewa wa anfiqu, kuma ku ciyar, fi sabilillahi, dan daga karma kalma da tafarkin Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar kuma ku jefa kawunan ku cikin halaka. Sai Allah ya ce wa ahsin, kuma ku kyautata, innallaha, lalle shi Allah, yuhibbul muhsini, yana son masu kyautatawa. Wannan aya Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi da jere cewa nazarat kin nafaqa, ta sauka ne game da kwadaitarwa akan ciyar da dukiya dan addini. Haka nan a wata riwaya ta zo daban a cikin sunan ta Imam Abu Dawud da ainihin wato Sayyid ibn Mansur da Imam Tirmidhi da wasu sun zo da riwaya mufassala wacce bayanin me ya faru daga Aslam ibn Abi Imran da yake cewa غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن وليد من جي جهادي كسر القسطنطينية يتجي كسر تركيا كنانتين دوس ساشي نقبشن توري يتجي من جي جهادي أولا اللوكتش يابو أسكوانا رواية دموكي فران تواتش وقمان دنسو عبد الرحمن تنجدن خالد بن الوليد. A wasu ra'ayoyin za ka ji wasu mutane daga waɗanda ba wannan ba, tunda ba tafsiri muke na sira ba, za mu tarihi zuwa gare shi. Almuhim ya ce, warrumu, sai ya zamana waɗannan kafirai Turawa sun kasance mulsiqu zuhurihim bi ha'itil madinati, sai suka je suka jeru suka tare katanga suka yi cycling ganuwar garinsu, suka riƙe junansu haka suna ƙoƙarin su hana shiga garin. Yace fa hamala rajulun ala al'aduwi, sai wani mutum kawai sai umaji ya kukan kura ya hau dokinsa ya zabur dokin ya ɗauki makaminsa ya je ya ratsa cikinsu yana sara suna sara ya kashe na kashewa har sai kwantar da shi. Shi ne sai mutane fa qalan nasu, sai mutane suna cewa ma wannan wani irin ganganci, wannan wani irin alkafaranci ne, suna zargin shi suna cewa la ilaha illallah, wato suna salati suna tasbihi suna cewa yulqi bi nafsihi ila tahluka, aga mutumin nan ya jefa kanshi cikin halaka. Fa qala ayyub, akwai ayyub ɗaya daga cikin sahabbai ne, a wata riwaya ma abu ayyuba ne, ba ayyub wannan da aka ambata a nan ba, a wata riwaya an ce abu ayyuba ne shine kuma mafi inganci. Abu ayyuba yace ku shiru ku saurara, mahalan ya rijal yace ku saurara, إنما نزلت فينا هذه الآية يتي مو إنا نفنسو الأنصار يتي مو أكا سوكو دوانن آية يتي أبن دي فارو لما نصر الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم لوك تند الله يبا النبي نصر أكي فتو مكة أكي جي أكي يأكي أيني هو تو مكة أكي موتيتا أكي دو أكي جي abin nan Hawazin akai nasara akai, ya zama kowa ya fara sallamawa, an fara zuwa Uhud ana musulunta, sai mu Ansar sai muka ce, yace wa azharallahu al-islam qulna, sai muka ce halumma nuqimu fi amwalina, sai Ansaru sai suka yi shawara suka ce to alhamdulillah, wannan mutumi mun je mun dauko shi daga garinsu mun zo mun taimake shi mun bayar da rayukanmu da dukiyarmu da garuruwanmu, yanzu Allah ya ba wa musulunci nasara, ya kamata mu koma cikin tattaunawa.
kasuwancinmu da gonakinmu sun ɗaiɗaice a harkar jihadi. Yau ana jihadin nan kusan shekara tara a lokacin. Da aka bari mu dawo cikin dukiyarmu, wannusliha, mu gyara dukiyarmu. Wato za su janye hannunsu daga harkar jihadi, za su daina fita jihadi, za su daina ba da sadaka, za su cire duk wani tallafi da suke ba addinin musulunci, suna ganin cewa addinin musulunci ya riga ya yi ƙarfi. To da suka faɗi wannan, fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ya saukar da wannan aya, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sai ya ce, in ji Abu Ayyuba, sai ya ce, yake ce musu, فَالْإِلْتِقَاءُ بِالْيَدِ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ. Abinda Allah yake nufi da cewa kar mu jefa kanmu cikin halaka shine mu dawo kawai mu tare a cikin dukiyoyinmu da kasuwanninmu, mu zare hannunmu daga harka addini da jihadi. To Allah ya ce wannan shine halaka. Allah ya hana wannan. Allah ya hana mutum musulmi ya zama bai da wata ajanda da addini, kawai shi duniya ya sa gaba, kasuwanci, boko, noma, sana'a, kiwo, duk inda ka gan shi kawai harkar duniya kawai damu da ita. Bai damu da wani abu da shafi addini ba, bai da wata gudunmawa da yake bai wa musulunci da dukiyarsa ko da lokacinsa ko da iliminsa ko da tunaninsa. Shi dai kawai yana amsa sunan musulmi ne kawai, by virtue of an haife shi musulmi, bai da damuwa game da musulunci. To wannan in kana neman halakakke, ka gan shi ka gama. Wannan ya riga ya jefa kanshi cikin halaka. Lil asaf, za ka samu mafi yawan musulmi a haka suke rayuwa yanzu. Mafi yawan musulmi a haka muke rayuwa, sai wanda Allah ya tsare. Galibi musulmi wanda suka ɗauka kawai rayuwarsu shi ne, sai dai suna yin sallah biyar, Ramadana ya zo suna yin azumi, sun samu kuliya su je su yi umara ko aikin hajji, to babu ruwansu da wata harka addinin musulunci. Musulunci ya ci gaba ko ya ci baya, babu abin da ya dame su. Wani ma a masallacin anguwarsu za a nemi taimako, za a gyara katanga, za a sai lasifika, ba zai bayar ba. Ce ba an dame su. Ce wannan usadannan sun dame mu, liman ya matsa mana. Babu ruwan shi da addini, kuma yana da manyan kuɗaɗe. Wani yana matsayin wani shugaba na wata ma'aikata ko shugaban wata harka ta duniya, amma ba zai yi amfani da wannan damar ya taimaki musulunci ba. To duk wanda ka gan shi a irin wannan, to abin ka tausaya mashi domin yana cikin halaka. Ansar su ne farkon mutanen da suka yi tunanin bari su yi irin wannan. Kuma su fa suna da sadiqa, bayan duk abin da suka yi da Allah ya gani ya yaba musu. Allah ya gani ya ce, wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihi yuhibbuna man hajara ilayhi wa la yajiduna fi suhati mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah ya ce ya gani ya yaba, ya ce mu'minai ne su. Annabi yake cewa yana daga cikin cikar imanin mutum ya kaunaci ansaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a rufe mutane kungiya kungiya da ta su je shi ba, duk da wannan irin alkhairan nasu. Kamar a ce ka taba gina masallaci, ka taba yin taimako, ka taba yin kasu, shikenan masallacin da na gina na baku, ko to kar ku sake tambaya na komai, ko gulo bai lalace ku sai da zaku, ba ruwa na nayi iyana. To Allah ya ce wannan jefa kai cikin halaka. To yana kuma ga wanda shi bai ma yi komai ba a baya, duniya kawai yake nema. Allah ya ce wa ansaru, in suka yi haka sun jefa kansu a cikin halaka. Mai riwaya Aslam ibn Abi Imran yake ce mana a cikin riwaya, yake cewa falam yazal Abu Ayyuba yujahidu fi sabilillahi hatta dufina bil Qustantiniya. Abu Ayyuba Ansari, saboda haka ya fito jihadi daga Madina garinsu, ya ta yi har Allah ya bashi shahada a nan kabarin shi, na yanzu kabarin shi na ƙasar Turkiya. Wannan shine abin da ya zo game da abin da Isa ka saukar da aya. Da haka Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yake cewa wa madmunul ayati, abin da wannan aya take nufi, al'amru bil infaqi fi sabilillah, tana umarnin cewa musulmi su tashi su ce da dukiya don ɗaga kalmar Allah, wa sa'iri wujuhil qurbat, da kuma sauran hanyoyin samun kusanci zuwa ga Allah, wa wujuhu ta'at, da sauran hanyoyin da ake yi wa Allah da'a, wa khulasati zalika sarful amwali fi qitalil a'da, wa khasatan, musamman ma sarful amwali fi qitalil a'da, mutum ya sa dukiyarsa dan abin da za a yi amfani da shi wajen jihadi, wa badliha fi ma يدعو به المسلمون da sanya dukiya a cikin duk abin da zai ba musulmai ƙarfi ala aduhum yasa su fi ƙarfin abokan gaban su wal ikhbar an tarki fi'il zalika bi annahu halak ibn kasir yace kuma Allah yana gaya mana cewa duk wanda ya bar aikata irin wannan aiki to ya shiga cikin halaka wa damaru ya shiga cikin lalacewa in lazimahu wa atadu in ya zama wannan shine tafarkin ka shine harkar da ka kake akai lalle ka shiga cikin halaka Allah ka tsare so da ka wajibi ne zama cewa matsayin ka na musulmi kana da wata gudunmowa da kake ba addinin ka sawa'un na dukiya ne ko na ilimi ne ko na wata harka da za a ce zaka iya nunawa cewa to kai ma ga gudunmowa da kake bayarwa idan baka da komai da zaka bayar to alal akali ya zama kana da kalma mai dadi da fatan alkhair shine mafi karancin abin da zaka yi wa addinin musulunci amma irin yadda yanzu zaka ga malam mutane musulmai wasu ma ba sa wa addinin fatan alkhair suna neman gazawar malamai da shugabannin addini dan su ci kafar su dan su aibata su sai kadan idan wani malami ya saki layi ko ya dan taka shoulder to za a yi kusan sati guda ana cinye mai albarka a gidajen radio da TV wanda wannan musamman wannan shedani ya kafa social media duk wani mai kauna malamin nan sai rasa zai saka shi duk aikin alkhairin da yake sai an manta gaba daya to ya kamata a kallon zama ko ba za ka yi ba da gudunmuwa ba ka ba da gudunmuwa ta fatan alkhairi ga masu harka addini ka dinga girmama mutuncin addinin da Allah ya rabotar da kai da samun shi akwai mutanen da watakila sun fika kyan halitta ko asali ko dukiya ko basira amma kuma kafirai ne arnani mushrikai ne Allah bai musu gatan su zama musulmi ba Allah ya zaɗe ka yasa aka haife ka musulmi ko ka musulunta kana addinin musulunci to ya kamata ka san Allah ya maka gata kamar yadda Allah yake cewa ya munna alayka an aslamu qullata munnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman baka da abin da aka yi musulunci gori Allah ne zai maka gori da ya zika musulmi baka bashi ko sisi ba baka mai wani hidima ba Allah ne kawai ya ga dama a haifeka a cikin musulmi ya kamata yaranmu na musulmi da cikin haihuwar mu da ma matasan mu da kuma yan bokon mu wanda suke ganin cewa sun shaki boko ya cika musu hancinsu da kwakwalwarsu saboda haka za su iya sukar kowane lamiri na addinin musulunci to wallahi halaka ce Allah ka tsare mu a ƙarshe sai Allah ya cika wannan zance da cewa kamar yadda Ibn Kathir yake cewa summa atafal amra bil insani wa huwa a'la maqamati fa sannan sai Allah madaukakin sarki ya kawo zance akan cewa ayi ihsani a kyautata wanda ihsani a cikin ibada shine mafi girman matsayi na addini kamar da zamu gani al-Imam Sa'di rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa shi ma da yabo yake cewa wa hadha yashmadu jami'a anwa'il ihsani wannan cewa wa ahsin inna Allah yuhibbul muhsinin ya hada dukkanin nau'o'in kyautatawa li'annahu lam yuqayyidhu bi shay'in duna shay'in saboda Allah bai masa kaidi ba fa yadkhulu fihi al-ihsanu bil mal saboda haka a ciki akwai kyautatawa da dukiya ciyarwa sadaka da sauran harkoki ka ciyar da iyalanka ka taimaka wa ƴan uwanka ka taimaki makwabtanka da talakawa da suke kusa da kai da marayu da zawarawa da masallacin garinku ko na unguwarku da islamiyyar garinku duk wanda yake buƙatar taimako ka taimaka mishi ko da iyawarka da wanda ya roke ka da wanda bai roke ka ba da sa'il wal mahrum duk yana cikin al-infaqu bil mal din da za a sanya dukiya wadda ta kai maka lada cikin ainihin wato littafinka wai da kullu fihi al-ihsanu bil jahi asidi yake cewa haka nan kuma kyautatawa da mutuncinka in kana da mutuncin da za ka yi amfani da shi dan a samu mutane wata mafita ka kai daraja da za ka je ka ga wani babba ka sa a zo a yi wani aiki da zai amfani mutane gyaran titi gyaran wuta a kawo security a kawo abin nan ko ka je ka sa a samu mutane aiki ne ko sana'a yana cikin mutuncin da za ka yi amfani da shi ko ka je an kama wasu mutane wanda ba su yi laifi ba ka ceto su ko kuma laifin nasu bai kai irin hukuncin da za a musu ba kaga wannan ya shafi manyan gari kenan wannan sarakuna attajirai manyan malamai manyan 'yan siyasa 'yan kasuwa wanda suke da alfarma a gurin masu mulki wannan alfarma ta kai ita ma yana daga cikin ihsani kai amfani da ita dan kawo alkhairi kaga zama kwamare da irin wai ka ba ruwanka da kowa an ce wani shi kamarin ba bai magana da kowa bai gaisa da kowa ba wanda ya san ma cikakken sunan shi amma dai gashi na cikin mutane sai randa aka yi mutuwa a gidan shi rasa yadda zai ya fara laluba ya zo masallaci ya ce kai kai ba ganin ka na masallaci ba san ka ba ko ya haka ya haka suna nan irin wannan mutanen sun cika Abuja Kumarawa to kuma sai su dinga zuwa nan cikin garuruwanmu na talakawa inda su aka haife su su manya-manyan gidaje cikin mutane ba sa kula kowa to wannan kumarancin ya sabawa mutuncin addini da ba inda ka zauna cikin mutane kai tarayya da su a cikin farin cikin su da bakin cikin su da damuwar su na fata mun gane wannan wallahi biyun ci boko shi ke sa mutane irin wannan munan tunani mutun ya sha boko ya ishi shi to sai Allah kawai Allah ya kyauta dan yace wa bi shafa'ati hakanan inji al-imamu sa'idi yace da kuma nima mutane ceto nima musu mafita da mutuncin ka wa nahwi zalika da ire-iren wannan yace wa kadhalika al-ihsanu bil amri bil ma'ruf wa nahyi al-munkar hakanan ma kai mutane kyautatawa ta hanyar karantar da su ilimin addinin ka sai da yi musu wa'azi da yi musu tunatarwa musamman idan aka buƙaci ilimin ka aka buƙaci abin da kake da shi na ilimi to kada kai rowarsa kar ka zama mai wahalar samuwa ko mai girman kai akwai mutane da dama waɗanda suke waye gari suna zaune cikin al'umma ana da buƙatar abin da suke da shi na ilimi amma ya gagara abin ya gagara saboda ruwa ta musu yawa to abin da zaka yi karantar da mutane na boko ne na arabiya ne qur'ani ne fiqh ne mathematics ne karka mutane ruwan shi yana cikin ihsani yace min hakanan kuma wayadkhulu wa ta'limul ilmin nafi da karantar da ilimi mai amfani wai da kullu fihi qada'u hajatin nas da kuma biyan buƙatun mutane taimakawa mutane mutane suna cikin damuwoyi suna neman hanyoyi fita daga damuwar su kuma kana da yadda zaka yi zaka ga wani yayi aiki a jami'ar nan ya gama gaba daya sai ai ka ji ana cewa a garin su inda ya fito bai taba samu kowa admission kuma yayi ritaya zaka dole ya kasa koma garin dole sai dai ne mai gida a nan dango ko Graceland ko mil goma ya buya anan har Allah ya karbi rayuwar shi kuma ba zai koma garin su ba haka bane saboda bai taba taimakon kowa ba saboda ka ana can ana ta Allah wadare da shi to karka yadda rayuwar ka tafi irin haka duk inda ka samu damar taimaka wa mutane ka taimaka musu yace min tafriju qurbati kamar rage musu damuwa wa izalati shada'idihim da kautar da damuwar su da bakin cikin su wa iyadati mardahu da gaida marasa lafiyansu wa tashi'i janazatihim da raka gawawwakin su wa irshadi dallihim da nuna wa wanda ya bata hanya ina ya kamata ya bi wa i'anati man ya'malu amalan wal amalu liman la yuhsinu al amal da taimaka ma wanda yake aiki akan aikin sa da kuma samun mara aiki wa na zalika da ire-iren wannan mimma huwa fil min al-ihsan alladhi amara Allah bi duk wani yana cikin ihsan da Allah ya umarni da shi wa yadkhulu fil ihsan aidan sai dai ya ƙara cewa daga cikin ihsani har ila yau akwai al-ihsan fi ibadati Allah ta'ala mafi girman ihsani shine kyautata bautar da kake wa Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam kuma da Annabi yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yarak a cikin hadisin nan na kaddara da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya tambaye shi menene kyautatawa ko yace kyautatawa shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa to da in baka ganin sa shi yana ganin ka yadda ka san da in kana jarabawa din nan ana tsaye akan ka invigilators da security ya kake dole ka kyautata aiki ba za ka iya motsawa ba ko to ka dinga tunanin kana sallah Allah yana ganin ka duk abin da kake na ibada ka dinga tunanin Allah yana ganin ka sai ka kyautata don shi Allah din malam sidi yace fa mali tasafa bi hadhihi sifati wanda ya siffantu da waɗannan siffofin kana min alladhina qala Allah fihi sai ya zama cikin irin waɗanda Allah ya ce lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka kyautata Allah zai ba su aljanna da ƙari shine alhusna kamar da Allah yake cewa lilladhina sabaqa lahum min alhusna sabaqa lahum min alhusna ay aljanna to haka nan ma lilladhina ahsanu alhusna wanda suka kyautata Allah ya ce za mu ba su aljanna wa ziyada da kuma ganin fuskar Allah shine kare. Yace wa kana Allahu ma'ahu, kuma Allah ya zama tare da kai, yusaddiduhu, yana shiryatar da kai, wa yurshiduhu, yana saka akan hanya, wa yu'iruhu, yana taimaka maka, ala kulli umurihi, akan duk abubuwan da kake. Duk wannan magana al-Imam As-Sa'idi ne rahmatullahi alayhi. Babu shakka waɗannan fa'idoji ne ababen lura sosai. Kari akan wannan, saboda Allah madaukakin sarki kuma yana cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Zamu buga ba mu ji wannan aya a gaba. Taka akwai ma'iyata an-nusra da ma'iyata at-ta'id da ma'iyata al-ma'una. Allah zai taimaka maka ya baka nasara ya ƙara maka tagomashi a rayuwarka idan ka kasance kana taimaka ma al-umma bayin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi man yanfa'un nas. Mafi al-khairun mutane shine wanda yake amfanin mutane. Kuma masa albarka ku rike da nasu za su yi muku amfani sosai musamman yan wana dalibai galibin ku nan dalibai ne wani look bayan shekaru za ku zama manyan mutane yan boko mashahuran yan kasuwa masu mulki da mukamai wataƙila wani anan zai yi babban mukami da zai amfana al'umma cikin abin nan duk waɗannan da suke rike da mukaman nan wasunsu they were like you sun kasance wannan jami'a ta haifar da su da yawa har shugabannin ƙasa da gwamnoni da ministoci ba za su ƙirgu ba. Don haka za a ci gaba da maimaitawa alam na jarar da ke fata a hayan wa amwata wasu za su kauce wasu su so da kan tsinci kanka a cikin mutane da Allah ya ara musu yanayi ya ara musu dama yi ƙoƙari ka yi abin da zai amfana da umarka bisa adalci da kyautatawa da neman lada a wurin Allah. Wannan shine abin da za ka samu ka ruruta ka tsururuta wanda zai amfane ka a bayanka shi ne a gadan maka da kyakkyawan ambato da addu'a da kuma ya gadan maka da lada a wurin Allah madaukakin sarki. Kuma wannan kujera kowace ita ka san ta dole za ka batta domin sai da wani hau ya sauka sannan ka hau zo da ka san da kake tare da ita yi kokari zama kai abin da za ka amfani al'ummarka kar ka zama kawai wato abin nan ramun kura daga ita sai ƴaƴanta kai ramun da yake cewa inuwa giginya na nesa kan shata Allah ya kyauta. Saboda haka al-ihsan da aka ambata anan shine kyautatawa ana so kuma ya shiga cikin komai Allah kuma yana son masu yin haka. A cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito da shi da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu Nabi yana cewa inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah ya wajabta shi ma'anan kataba ya wajabta kyautatawa akan komai duk abin da kake yi ka kyautata shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza qataltum in za a kashe wani wanda hukuncin kisa ya hau kan shi fa asimul qatla a kashe shi kyakkyawan kashewa. Ma'ana har wanda mun da yi laifi da za a kashe shi da rasu ya mushi kisa na mutunci ba irin kisan wannan irin wannan abin da yake yanzu na ya yake ci mushi mob attacking kawai mutane su buge wani nan da su kashe shi saboda ana zargin shi yayi sata ko yayi kaza kafa a kar an kashe. Wannan ta'addanci ne wannan dabbanci ne ba mutunci bane irin abin da ya faru kwanaki a nan Maraba Jos da wasu ƴan ba na iya suka tara wata malamin Islamiya suka kashe ta kowa da ya san labari. Kaga wannan baya cikin kyautatawa. Allah ubangiji ya gafarta mata ya saka yi shahada. Irin wannan ya shafa ruwa a cikin ƙasashe da garuruwa da unguwanninmu. Abin takaici har masu hankali ma za ka ga suna musharaka ko kuma suna goyon baya. Da za a kama ɓarawon takalmin zaƙon masallacin nan, idan liman ko ne ƙoƙarin ya hana abu gai, da liman ma zai san matsalar da mutane. Dama an daɗe ana jin haushi wani an sace mai wani an sace mishi. Ko kuma yanzu a ce a kama ɓarawon kwamfuta a aikin zuwa ai jikin shi zai gaya mai ko a can iksa tunda an daɗe a sace kwamfuta da kwamfuta da waya dama wani an sace mai ya riga ya gama tesis ɗin shi zai sumita an sace to da haka ba zai so ɓarawon nan ya kai labari ba ko da wasa. Ku ga duk wannan zalunci ɓarawon ya yi zalunci ko kuma da kuka yi kun yi zalunci fiye da na shi domin a gun Allah laifin sata bai kai munin laifin kisa ba. Kuma sunanku masu kisa shi ne kawai sunanku ba ku da wani justification akan ku tara wani mutum don ya yi wani laifi ko kashe shi. tunda yake a wannan kasar tamu abin da ke kawo irin wannan rashin hankalin galibi saboda frustration na cewa hukumomi ba sa yin aikin da ya kamata da sauransu to kuma su da Allah Allah zai musu hukunci su ma daga gurin ibabbakansu amma wannan bai justifying mutane su dauki doka a hannunsu kamar da yake cewa su kashe al'abriya ko kuma koda ma wato muttahamun ne to a bar hukuma ta yi aikin ta a kansu dan in za a kashe mutum sai an kyautata daga cikin kyautawa shine a tabbatar ya cancanci kisa a dokance beyond any reasonable doubt cewa a doka ne aka bi tsarin doka a gane wane ya kamata a kashe shi sai a kashe shi a doka amma ba a tabbatar ba a kama mutum a buge shi irin wannan abin bai kamata a samu masu hankali ko masu ilimi ko dalibai ƴan jami'a a cikin su bai kamata ba Allah ya kyauta annabi yace wa idza dhabhtum idan za a yanka dabba ita ma fa'asilu dhabh a kyautata yankan daga cikin kyautata yankan annabi yake cewa wal yuhidda ahadukum shafarata wanda zai yankan ya feke wukarsa ya wasa wukarsa wal yurih dhabihata ta yadda zai hutar da abin yankan lokaci guda a yanke ta cika cikin sauki ba tare da ta wahala ba wannan yana nuna mana idan ya zama da cewa a cikin waɗannan abubuwan guda biyu cikin kisa da cikin yanka dabba aka ce a kyautata yana kuma ga sauran rayuwarmu mu'amalar mu da zamantakewar mu da sauransu to daga cikin kyautatawa a nan mu a cikin environment irin namu na university shine kowa ya tsara aikin da ke gabansa ma'aikata malamai ɗalibai kowa kyautatawa shine ka tsara aikin da ke gabanka malamai su je aji su karantar da abin da aka ce su karantar su koya ma yara abin da aka ce su koya musu su yi musu jarabawa gwargwadon abin da ya kamata su ba su abin da suka ci na wakin su kasu danne musu kar su nemi wani gratification daga wajensu kar su nemi su fasikantar da ƴaƴan mutane don buƙatun kansu duk wanda zai cikin kyautatawa mu kuma ɗalibai mu tsaya akan karatun abin da ya kawo mu shi nake mu je lectures mu je lab mu je duk abin da aka samu an ba mu aiki mu je mu yi banda satan ansa banda plagiarism banda raina na gaba da mu shine mu mun kyautata idan muka yi haka to sai Allah ya ba mu wancan ta'ayidin da aka yi magana inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ko za ku lura cewa jama'a me yasa abubuwan mu suka rikirkice saboda ba mu kyautata abubuwan da muke muna yin sa a ci barkatai muna yin tsumbure muna yin ha'inci muna yin yaudara muna cin amana muna kayyar tsarurruka da dokoki wannan kowa ya san abin da yake na kuskure ya kokare ya gyara dan ka gyara sai Allah madaukakin sarki sai ya taimaka maka Allah ya ce yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah da wanda suke kyautata abin da suke ina fata mun gane wannan to wannan ita ce aya ta farko da malamin ambata game da ihsani ko afwan game da muhabba inna allaha ma'alladhina taqaw mutunci ma da wahasin aya ta biyu ya ambaci sashen aya daga suratul hujurat daga fadan Allah wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah Allah yace fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu ko inna allaha yuhibbul muqsitin fa in fa'at idan ta dawo cikin hayyacinta ta daina ta'addanci fa aslihu bainahuma kusulhun ta tsakankaninsu bil adli bisa aje komai inda ya dace wa aqsitu Allah ya sake cewa kuma ku yi adalci adalcin kaga har guda biyu kenan Allah ya ce idan wani sashen mutane mutum ɗaya da ɗaya ana yi kiransa suwa ta'ifa kuma ana yi kiran taron mutane da suwa ta'ifa idan aka samu wannan ta'ifa da wacce ta'ifa suna rigima da juna Allah ya ce to a yi sulhu tsakankanin musulmi domin sulhu alkhairi sulhu khairi idan a wajen yin sulhun nan ɗaya daga cikin ɓangarori suka ƙi yarda a yi sulhu sai suka nuna su suna so su bokare su hutsari Allah ya ce a haɗu a yi maganinsu ko da maganin nasu zai kai ga sai an yaƙe su wato sai an yi musu abin da yake doka ta tanada to a yi haka idan aka dawo da su cikin bin doka Allah ya ce to sai a yi adalci wajen gyara tsakankani kar kuma a sake kallon cewa ai sai da aka musu kun ƙarfi sannan suka dawo a zalunce su sai Allah ya ce wa aqsitu kuma ku yi adalci har wala yau inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci wannan aya kamar da muka ambata tana cikin suratu al-hujurat ita ce aya ta 9 ina ji ko ta sauka kamar yadda malaman tafsiri da abin nan asbabun duk suka ambata ɗaya daga cikin sababba guda uku da aka ambata ko dai hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu wanda ke cikin Sahih Bukhari wanda Anas ya bada labari cewa wannan aya ta sauka ne sanadiyar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kokarinsa na ganin ya sulhunta mu'amalarsa da mutanen Madina Isa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso Madina ana shirye-shiryen za a nada dan Salul wannan shugaban munafikai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul an gama shirye-shirye an yi fixing date za a nada shi sarki a Madina to sai kawai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso to da ka duk wannan lissafin sai ya wargaje ba wanda ya karanta shi iza warada naharullahi matsala naharu ma'aqil kamar larwa suke cewa ruwan Allah ya zo ruwa na mai ba ruwa ai ai ya daina yi go ruwan da muna yi zo ba wani mai magana kuma ba ruwa yi to da annabi ya zo sai aka daina labarin shi wannan ne shine sanadiyar da bakin ciki da munkufarci da mummunar asara ta ja shi ya zama shugaban munafikai yace bari sai ya ta iya kafa musulunci sai saboda wannan kuma dabi'a ce ta mutane laimai in ya rasa to kowa alalata gaba daya to a sanadin haka sai yake ta wannan kulle-kulle to wata ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunani idan yaje ta tura da mutumin nan akai wata maslaha ala ya daina wannan makircin ya daina bata musulunci yana bata kansa yana dawo kansa ta tana shi da wasu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hawo jakinsa Ufay ya tafi majalisar wannan la'anannen mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya musu sallama yace nazo ne mu yi magana kawai sai yace Annabi ilaika anni tafi ka ban waje fa wallahi laqad azani nakru himarika yace wallahi warin jakinka ma ya ishi yau Annabi wannan mugun magana to sabban da suke wurin sai hankalin sai tashi fa qala rajulun min al ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina kaga dangin shi kenan sai yace wallahi la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyaba minka ya fada sunan shi ya fada mishi gurin suna yace na rantsi da Allah jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da kake gani albarkar da ya samu annabi ya taba hawa kansa ya tafiya to wallahi yafi ka tsarkin wa gurin kuma haka ne yafi shi daraja jakin annabi yafi kowanne da iska daraja to da haka shi ma sai mabiya magoyaban shi suka tashi suka taso suka aka fara hayya ana ta hayaniya Nabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a gefe yana kallo har aka fara jifan juna aka fara kaiwa juna naushi aka fara kokuwa tsakanin sahabbai da kuma tawagan munafikai to wasu kuma ba munafikan bane amma dai akwai hamiya ta ƴan uwantaka ta dangantaka wanda Balarabe an san shi da haka cewa idan kai dan kabilar su ne to akan komai ga iya goyen bayanka har suna alfahari ma da haka cikin al'adunsu shine goyen bayan ƴan uwansu akan gaskiya da rashin gaskiya mawaƙinsu yana faɗa wahal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshudu guzayyatu arshu yace ni dan kabilan guzayya ne in san tafi akan tafarki mari da ci ne ma na tafi idan sun yi zalunci ne ma ina cikin su kisa daga a lokacin nan duk wanda ya musulunta zai musulunta da dukkanin jama'arsa wanda kuma ya ki musulunta to kowa a garin ba zai musulunta ba sai annabi ya ta kokarin ya samu haɗin kan manyan su ya dinga aika musu wasika almuhim da akai haka shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa in ta'ifatani min almu'mina iqtatalu fa aslihu bainahuma wannan yana cikin sahih bukhari da muslim yago a wata riwaya da ainihin al-imam sa'id ibn mansur ya ambata a cikin littafin sa sunan dinsa daga mujahid riwaya mursala cewa ta sauke ne game da al-ausu wal khazraj tsakanin ausu da khazraj kabilun madina akwai ta riwaya da ke goyen bayan wannan tana cikin bukhari ita ma ta zo da magana akan alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yadukum ba'da imanikum kafir cewa yahudawa suka dinga zuga ausu da khazraj suna tana musu rigingimin da ke tsakankanin su gabanin musulunci wanda sai da yake ga an fara zara takobi za a kashe juna su sai Allah ya saukar da wa'in ta'ifatani minal mu'mina iqtatalu zuwa ƙarshen aya. Haka nan al-Imamu As-Suddi a cikin littafinsa da aka ruwaito daga gare shi Asbabun Nuzul ya ambaci cewa wani mutum ne cikin mutanen Madina mai suna Imran ya aure wata mata da ake ce mata Ummu Zaidi, to shi sai ya zama na mutumin baƙori ba dan gari ba, cikin muhajirai ne daga wasu wurare ya zo sai ya zauna sai aka ba shi mata, to sai suka yi rigima tare da shi tsakanin shi da mata, yi rigima tsakanin miji da mata, sai ta nemi za ta je gidansu za ta yi yaji kenan kuma sai ta kai karan shi, sai ya ki barin da ta je ya ɗaura ta. Ansar sun daɗe da fasaha yin bene, ga wancan hadisin na Abu Ayyuba ɗin da muka ambata, annabi ya kwana a gidansa, annabi yana ƙasa, daga baya zo ya ce manzo Allah magana ta shi koma sama, shi ya dawo ƙasa da matar shi duk ya kwana a sama annabi sallallahu alaihi wasallam. So da haka sun daɗe suna yin bene a fasahar gininsu, sai ya ɗaura mata a saman bene ya cire naki cin shi, ya cire abin nan da ake hawa wurin hawa step, kaga ya maida ta gidan yari kenan. Ya hana kowa ya ganta, wannan ɗan bala'i ne ko? To shikenan ana ta rigima har ta samu dama ta aika wa 'yan uwanta labari. Ka kasan kun ne kawo mutunta da 'yan uwa maza da yawa, kuma a cikin saƙo marasa cikakken hankali, to shika ba hankali. Wanda yake ɗan taɓa shaye-shaye ko ya ɗan taɓa yin daba ko tsohon ɗan dambe za su iya tare ka, kuna ɗan rigimar ku da matarka ordinary rigima sai su faffasa ma baki, su tare wa ƙanwarsu ko? Daga ba tutar ta yi ribar ce a dake a takai ba, ko ta ɗauko 'yan sanda su masu zo su kama su, ba a shiga tsakanin mata da miji ko? So sai ta kira 'yan uwanta da suka zo za su same da hankali, ya rasa yadda zai da su, shi ma sai ya kururuwa irin yadda suke, ya kira ya ce ya labani fulan, a kawo mai ɗauki. Sai 'yan uwansa, wasu cousins ɗinsa da suke makwabta, su ma suka fito da nasu zafin kam. To aka haɗu fa aka yi ta rigima, rigima ta yi ƙamariya, aka nannaushi juna da sauransu. Shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wannan duka sun zo a cikin labarai game da dalilin saukar wannan aya, kamar yadda malamai suka ambata. Kuma dama ayoyi sukan samu irin haka wani lokaci don nuni zuwa ga cewa fiye da dalili ɗaya ya sa an saukar da ita. Wata ranar idan wani bai ƙara sauka kuma sai ya ƙara faruwa, sai Jibril ya ƙara zuwa ya ce to dai wannan aya ita ce dai hukuncin wancan. Saboda haka kuma kowa sai ya ba da labari gwargwadon abin da ya sani. Ina fata muna ganewa. Lafazin al-muqsit da aka ambata nan, inna Allaha yuhibbul muqsitin, abinda ake nufi da al-muqsit shi ne ahlul adli, ma'abota yin adalci. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, innal muqsitina ala manabira min nuri, lalle ma'abota adalci suna kan wasu podium min lu'lu'in, na lu'lu'u kamar yadda ya zo baina yadayin rahman a gaba ga Allah ranar alkiyama. Sai Annabi ya ce bima aqsatu fid dunya, saboda adalcin da suka yi a duniya. Shugabanni masu adalci a duniya ranar alkiyama suna da wasu wuraren zama na musamman da za a ji musu a ranar alkiyama, wanda su kuma azzalimai su kuma za su da su a ɗaure kamar goro, kowa gwargwadon aikin da ya yi a nan duniya. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim da Sunan Nasa'i da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Saboda haka al-qistu ko al-muqsitu ay al-ahlul adl, asalin lafazin al-qis shine adalcin. To idan mutum ya rasa daga aqsata an ƙara al-hamza sai a ce al-muqsit, kamar da Allah yake cewa qul amara rabbi bil qist, kace ubangiji na yayi umarni da adalci. Da irin fannin Allah, wani da umawazina al-qist, muna sanya ma'aunai na adalci ko liyom al-qiyamah cikin suratul anbiya, ai ma'aunai zawatul adl kenan. Haka in ka dauki fannin Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankuma qabalakum, ai wa in khiftum alla ta'dilu kenan. Dai ra'irin su suna nan da yawa, tuqsitu fil yatama ko? So da lafazin al-qist abinda yake nufi adalci. Sannan wani abin sha'awa, lafazin al-qist yana cikin al-adbat. A cikin Larabci akwai kalmomi da suke da ma'ana kuma suna yi daukan kishiyar ma'anar, suna yi daukan ma'ana A da kuma ma'ana B, wato su dauki wannan positive da negative na ma'anar, suna yi dauka akwai su da yawa a Larabci, wannan tana daga ciki. Da haka yana iya zuwa alqistu al'adlu, yana iya zuwa kuma da ma'ana alqistu aljawru zalunci, amma in yazo da alhamza to adalci kawai yake ne. A cikin alqur'ani Allah yana cewa wa ammal qasituna fakanu li jahannama haqaba, alqasitun ay adh-dhalimun. Wani abin mamaki ha ila yau game da kalmar shi da ita da mai ma'anarta, ba mun ce ma'anarta adalci ba, to ita ma wannan ma'anarta akasin ma'ana mai kyau, yayi na so har zuwa kan kalmar adalci ita ma. Ina ce adalci abin da yake nufi yin abu daidai, yin abu yadda ya kamata, aje komai a mahallinsa ko, to akasin haka ma na zuwa da ma'ana adalci. Justice adalci, injustice ma adalci, yana daga cikin abin mamaki game da harshen Larabci. Al'adlu al-istiqamah wal jawru aidan al-istiqamah, ga yana a cikin alqur'ani. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, sako suratul a'raf. Ya'dilun bi ma'ana yadhlimuna, bi ma'ana ya'diluna bayna Allahi wa bayna shuraka. Kaga anan al'adlu ba adalci yake ne ba, yana nufin suna sanyawa Allah al-idil, abokin tarayya. Wallahu a'lam. So aya ta uku ko wace ce ba? Famastaqamu lakum fastaqamu lahum, wannan daga cikin suratul tauba kenan ko, fadan Allah kayfa yakunu lil-mushrikina 'ahdun inda Allahi wa inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum inda al-masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah yana bayani game da dokokin zamantakewa da waɗannan kafirai da Allah madaukakin sarki ya hana a yi mu'amala da su a wancan lokaci, aka ba da kuma dama a yi sulhu da sauransu. Sai Allah yake cewa kaifa yaqulu lil mushrikina ahadun, ta yaya za a ce ma mushrikai, wato kafiran Makka kenan a lokacin, suna da wani alƙawari da za a yi musu, za a ce suna da wani alƙawari inda Allahi wa inda rasulihi, a gurin Allah ko manzansa. Illa alladhina ahadtu, kadai waɗanda za a bar alƙawarin a zartar da shi su ne waɗanda kuka yi alƙawari da su inda al-masjidil haram, a masjidil haram. Ko dai ya zama waɗannan su ne Juzaima ibn Di'al, ko ya zama su kansu Quraishu, kamar da Ibn Abbas ya faɗa, kamar da yake cikin tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, su ne illa alladhina ahadtu, bayan su babu wani kafiri na yaƙi da za a bashi alƙawarin cewa yana cikin aminci, babu, sai dai ya musulunta ko ya biya jizya ko kuma a yake shi, amma babu wani alƙawarin yarjejeniya a lokacin tsakanin su da waɗannan kafirai. Sai Allah ya ce famastaqamu lakum, duk abinda suka tsayar a cikin alƙawarin da aka yi, abinda suka tabbatar ba su lalata ba, fastaqimu lahum, kuma ku yi musu. Amma in sun lalata fa ba za ku musu ba. Wato duk abinda suka yi na alƙawari, fama aqamu alal wafa'i, indai sun tabbata cikin wafa'i na alƙawarin, bi ahadikum, da alƙawarinku, fa aqimu lahu ala mithli zalika, sai ku yi da su akan haka. Al-Imam Ibn Kathir da yake tafsirin wannan aya yake cewa wa qad fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika wal muslimuna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sauran musulmai sun cika wa kafiran Makka wannan alƙawarin. Istamara al-aqd wal hudna ma ahli Makka min dilqa'adati fi sanati 60, an yi wannan alƙawari a cikin watan Zulqa'ada shekara ta 6 bayan hijira, kuma alƙawarin ya ci gaba ila an naqadat quraishun al-ahda, har zuwa san da quraishawa suka karye wannan alƙawari. Wa mala'u hulafa'ahum bani Bakr ibn Khuza'a, suka goyi bayan abokan yarjejeniyarsu su ne bani Bakar, ala Khuza'ata, suka cutar da Khuza'a a halafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda su kuma Khuza'a suna goyon bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqataluhum, suka kashe su ma'ahum tare da su fil harami a cikin Makka. Fa inda zalika, a wannan lokacin ne غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يكيس في رمضان من سنة ثمانية أوت رمضان من الشكرة تتقص أكفته مكة كنان ففتح الله عليهم بلد الحرام ومكنه من نواسيهم ولله الحمد والمنة الله يبوئي مسا مكة يملك مشي مقرق ونسو ابن كثير يتبريها تبتغ الله وينجي مدوك في سركي ببيوا وانا دك مغانا ابن كثير وانا هنا إشارة أكابن يفارو ألوك تنسل هديبيا kamar da aka sani kisa ce mashahuriya a takeice annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga madina ya sau harama tun daga zulhulaifa yayi tafiya ta wajen kwanaki 10 ya iso inda zai yada zango na ƙarshe kafin shiga makka mutanen makka suka ce ba za a shiga makka ai umara ba suka aiko da wannan sako cewa inda ya shiga sai an zubar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakata annabi ya ce me kuke so ayi suka ce ya ba su kwanaki za su yi shawara suka yi wajen kwana 3 suna jan abin nan irin delay tactics da ake cewa ko sanan daga baya suka yi ko wani mutum ya suna Suhail ibn Amr lokacin da musulunta ba radiyallahu anhu shine jagoranci wannan tawaga ta Qurayshawa aka zo aka rubuta sulhu Hudaybiya wanda kalmomi ne aka rubuta a ciki na nuna isa daga dara da zalunci duka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura ya karba ana cikin yidin ma wasu suka taho za su musulunta nabi ya ce ku yi hakuri ku koma haka nan sa Abu Jandal suka gudu suka zo har Madina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada su yace a maida su kisan su bi mashahuriya ta cikin Bukhari da Muslim shine har wani sahabi yake cewa lokacin da aka yi yakin Siffin yake ce ma wasu daga cikin abokan tafiyar sa yace ittahimu ar-ra'aya ci ku dinga bi a hankali da kowa ya ce sai ya faɗi opinion din sa wannan yancin kowa ya faɗi ra'ayi ci ku dinga bi a hankali yace ina tuna yadda lokacin sulhu Hudaybiya muna ganin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba daidai bane yace amma haka muka hakura da muna da dama irin wannan damar da kuke da ita wata kila da mun cewa Annabi ba ya yarda ba yace amma da muka yarda muka bushu gaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba mu nasara sayyidina Umar yana cikin wanda suke gaba gaba shi da sayyidina Ali da sauransu wajen ganin cewa kai abinda yake ba daidai bane Umar har yana cewa daga baya da aka saukar da inna fatahna laka fatahu dina yace wai kuma wannan shine fatuhu din bayan mun dawo haka yace to daga baya can bayan shekaru yace ne tana dama ne ta istighfari akan irin yadda ne wa Annabi sallallahu alaihi wasallam karan tsaye yace na sha siyan baiwa in yanta ta kawai a matsayin kafaran wannan karan tsaye da na ga na yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin sahih Bukhari da Muslim to wannan sulhun bayan an yi shi kuma Qurayshawa su suka karya shi su suka karya shi suka zo su goye bayan Banu Bakr ibn Du'a wanda suka kai ma Khuza'a farmaki a cikin harami Qurayshawa kuma suka ba su makamai dama kuma bayan an yi sulhu aka ce wannan shine sulhu tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Qurayshawa wanda ya ga dama cikin kabilun Larabawa ya shiga cikin Qurayshawa zai iya shiga cikin su wanda ya ga dama ya shiga cikin tawagan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya shiga cikin tawagan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da kace Khuza'a suka shiga cikin tawagan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma Bakar ibn Du'ayl suka shiga cikin wadancan da kuma zaka duk abin da ya lazimci asalin musulhuntan ya lazimce su Bakaru suna da gaba da wadancan Khuza'a suka kai ma Khuza'a farmaki Qurayshawa kuma suka taya su bayan Qurayshawa sun taya su sai kuma suka farga akan cato fa yanzu sun karya alƙawari shine suka turo sayyidina Abu Sufyan lokacin ya taho Madina shi ma da musulunta ba lokacin ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma alfarma annabi yake kula shi ya tabu sai na baka baka yace ba ruwa na ya tabu gun ali ali yace ba ruwa na yace akai shi gun sasan su ne ille lan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za su sabaki kowa yace ba ruwan shi yace daga nan fa alimna anna al harb shi to mun tabbata sai an yaki shi Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yaje ainihin wato ya musu fathu makka to wannan aya mu abin da yake damu ma a cikin ta shine karshen ta fadin Allah فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ za mu so mu san me ake nufi da al-muttaqin da kuma wasu takaitattun bayanai game da haka amma na ganin kuma lokaci ya kure ko lokaci ya kure in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu sake koma kan wannan aya dan mata dan fashin baki haka dan bayawa insha Allah tunda da mun dimin ce dai a takaice za a dinga yi kada a tsarantawa mutane sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah na